sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas za ta samar da saukin rayuwa ga ɗanban mutane ciki har da waɗanda aka garkuwa da ƴan uwansu. Sai dai yayin da wasu mutane 240 ke hannun mayakan Hamas kaɗan ne daga cikin iyalai za su samu damar sake haɗuwa da ƴan uwansu karkashin wannan yarjejeniya. A ranar Juma'a Hamas ta saki mutum 24 da suka haɗa da mata da yara 13 sai mutum 10 ƴan ƙasar Thailand da kuma wani ɗan ƙasar Philippines guda ɗaya. Ko da yake ana fatan za a faɗaɗa matsayin da aka cimma yayin da Isra'ila ta alƙawarin cewa za ta riƙa tsawaita wani yarjejeniya da kwana ɗaya kan duk mutum ɗaya da aka sako. Amma duk da haka za a bar iyalai da dama cikin yanayi na rashin tabbas duba da cewa ba su da masaniyar ko ƴan uwansu na cikin waɗanda za a sako ƙarƙashin wani yarjejeniya. A gefe guda kuma shugaban Amurka Joe Biden a ranar Juma'a ya bayyana irin rawar da Amurka ta taka a wani yarjejeniya da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Wannan matsaya ta hada da sako fursunonin da Isra'ila ke rike da su yayin da ita ma Hamas din za ta saki wasu daga cikin mutanen da ta kama. A cewar shugaba Biden Amurka ta taka muhimmiyar rawa ta fuskar diplomasiya wajen wanzuwar wannan shiri. Biden ya kara da cewa shi da wata tawagarsa sun kwashe makonni suna ta kokarin ganin an dakatar da buɗe wuta da samar da kayayyakin agaji a Gaza da kuma ganin an sako mutanen da Hamas ta kama a ranar 7 ga watan Oktoba. Shugaba Biden ya yi godiya ga ƙasar Qatar, Masar da kuma Isra'ila saboda kokarin da suka yi wajen ganin an sako wasu daga cikin waɗanda aka kama. Kalaman na Biden wanda ya yi daga tsibirin Nantucket a jihar Massachusetts na zuwa ne sau'i bayan da wannan yarjejeniya ta fara aiki yayin da aka kwashe makonni 7 ana yakin. Cikin tsawaran matakan tsaro an gudanar da jana'izar matashin nan ɗan ƙasar Iran mai shekaru 20 da aka aiwatar da hukuncin kisa saboda laifi da aka same shi da shi a zanga-zangar da aka yi a shekarar 2022 a cewar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a ranar Juma'a. An aiwatar da hukuncin kisa kan Milad Zahriban ne da sanyin safiyar Alhamis a wani gidan yari a birnin Hamadan da ke yammacin ƙasar ta Iran. Zahriban shi ne mutum na takwas da aka aiwatar da hukuncin kisa kan zanga-zangar wacce ta girgiza ƙasar Iran a watan Satumbar bara. Buren ya ɓarke ne bayan da matashiyar nan bakurɗiya mai suna Mahsa Amini ta rasu a hannun 'yan sanda bayan da aka tsare ta bisa zargin kare dokar saka hijabi a ƙasar ta Iran. An gudanar da jana'izar matashin ne tare da 'yan uwansa 20 kacal a cewar kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama mai suna Hengo mai hedkwata a ƙasar Norway. An yanke wa matashin hukuncin kisa ne saboda hannu da aka same shi da shi a mutuwar wani sojan juyin jihalin ƙasar ta Iran a lokacin wata zanga-zanga a garin Malaya a watan Nuwambar bara. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba a yi wa Milad Zahriban adalci ba a shari'ar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce zai amince da wani sabon tsari na bunƙasa sha'anin ƙirƙirarriyar fasaha ko kuma AI a Turanci a ƙasar. Yana mai jaddada cewa akwai buƙatar Rasha ta rungumi sabuwar fasahar kada ƙasashen yammacin duniya su yi kakagida a fannin. Putin ya bayyana haka ne a Moscow a ranar Juma'a inda ya ce akwai buƙatar Rasha ta riƙa amfani da irin nata hanyoyin samar da maslaha ta hanyar amfani da fasaha ta AI ta yadda jama'a ba za su cutu ba. Ya kara da cewa Rasha ba za ta lamunci a mallake wannan bakwar fasaha ba, yana mai cewa barin hakan zai haifar da mummunar illa. A cewar Putin, irin zubin fasaha ta AI a kasashen yammacin duniya suna nuni ne da irin tsarin rayuwarsu da halayyarsu da Rasha ke adawa da su. Ya kuma gargaɗi cewa fasahohin da kasashen yammacin duniya ke kirkira ka iya shafe duk wani fannin ayyukan yanar gizon Rasha da al'adunta idan suka naɗa hannu suna kallo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba yadda yanayin tsaro ya kasance a cikin watan da ya gabata da masana suka ce ya kara tabarbarewa. To madalla, kamfanin Beacon Consulting dake nazari kan sha'anin tsaro a Najeriya ya fida rahoton wata-wata kan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Oktoba da ya gabata. Shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mana karin bayani.
To takaice dai shi wannan rahoton da muka hitar na watan 10 na shekara 2023 ya tattara alƙaluma na ababen da suka faru a ƙasa wanda suke da nasaba da tsaro, ma'ana hare-hare wanda ƴan bindiga ke kaiwa, faɗa tsakanin ƴan bindiga da jami'an tsaro, da kuma matsaloli wanda suke da nasaba da laifi wanda ake yi ma doka ko na ƙasa ko kuma wanda shafi da mantakewa tsakanin jama'a wanda har ya kai ga matsala na tsaro. To a takaice dai abinda wannan report ya nuna cewa a watan 10 an samu mace-macen ƴan ƙasa waɗanda ke cikin Najeriya mutum 1,127, kuma an samu satan jama'a don karɓan kuɗin fansa na mutum 518. Wannan kuma ya faru ne a ƙananan hukumomi guda 266 na cikin ƙananan hukumomin da suke Najeriya. To a takaice dai sai muka yi nazarin waɗannan alƙaluma a watan 10 da watan 9, shine waɗanga alƙaluman suke nuna mana an samu ragi ne ko an samu karuwa.
Dr. Kabiru Adamu yace wannan sabon rahoton nasu akwai abubuwan da ke tayar da hankali a cikin sa, musamman a fannin tabarbarewar tsaro a cikin Najeriya.
To abin da ke tayar da hankali Mallam Hassan, sai muka ga cewa alƙaluman, in ka hada shi da alƙaluman watan 9 wato watan September, za ka ga cewa a bangaren mace-macen a cikin kashi 100 an samu karuwar kashi 93 da dan wani ɗan digo-digo a kai, ma'ana kusan kashi 94 aka samu karuwar mace-mace a ƙasa a cikin wannan wata ɗaya kenan. Sannan idan ka je ga satan jama'a don karɓan kuɗin fansa, haka shi ma muka ga cewa an samu kashi 50 da dan wani digo a kai, sannan ka hada misali watan 9 kenan da watan 10. To a takaice dai matakan da jami'an tsaro suke ɗauka, akwai gyara, akwai buƙatar a diba a gani shin me yasa ake samun wannan karuwar maimakon a samu raguwa. Mutum 1,111 har 1,000 da wani abu a kai ya zan san rasa cikin wata ɗaya abu ne wanda ya kamata ya tayar da hankali.
To kowane yanki ne sai fuskantar ƙalubalen tsaro a Najeriya.
Wato Mallam Hassan, dangane da inda muka fi ganin, in ka duba yankunan da ke Najeriya guda 6 inda muka fi ganin wayannan matsalar na mace-mace da kuma na satan jama'an karɓan kafansa ya shafa, shi ne ɓangaren arewa maso gabas nan ne, in ka maki dangane da mace-mace muka fi ganin yawaitan matsalar a cikin watan 10 kenan. A takaice dai a wannan yankin na arewa maso gabas an samu mutum 433 wanda suka mutu a watan 10. Sannan na biye da shi shine bangaren arewa maso yamma wanda aka samu mutum 367, sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya inda aka samu mutum 113. To abinda ke da ma tayar da hankali tere komai shine idan ka zo ka hada bangaren yankunan na arewa guda 3 ka yi kokarin ka hada su da jihohin kudu, sai ka ga cewa a kusan kashi 90 da dan wani digo a kai a arewa ne aka fi samun waɗannan mace-macen. Dan abinda aka samu a yankuna 3 wanda ke kudu bai kai ma kashi 10 ba a cikin 100. To idan ka zo ka ware wayannan ka diba yankunan da ke kudu, sai ka ga a kudu maso kudancin Najeriya wato jihohin nan da ake samun mai, nan ne aka fi samun mace-mace. Wato nan a wannan yankin an samu mutum 117 wanda suka rasu, sai kuma kudu maso gabas inda aka samu mutum 38, sai kuma kudu maso yamma inda aka samu mutum 59 to a takaice dai abin da ya nuna mana ke
yaya mutum yake a fannin satar mutane don neman kudin fansa da kuma jihar da ke kan gaba a wannan bangare
da idan hukuma kuma dangane da satan jama'a don kafin kudin fansa shi ma haka arewa maso gabas ne inda aka samu mutum 253 sai kuma ka koma arewa maso yamma inda aka samu mutum 218 sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya inda aka samu mutum 41 shi ma haka waɗannan in ka zo kai jam'in su yankunan nan uku za ka ga cewa kusan kashi 98 arewa ne aka fi samun wannan matsalar satan jama'a don karɓan kuɗin fansa dukkan jihu yankunan nan guda uku wanda suke kudu kudancin Najeriya an kai jam'in su mutum 6 ne aka sake don karɓan kuɗin fansa a wannan yankin watan goma sannan idan ka zo ka diba kuma da ganin da yanda abin ya shafi jihohi to haka ma jihar Borno ita ce take sama wanda take da kusan mutum 300 da wani abu wanda aka kashe jihar Borno kai take take gaba wanda kuma kasancewarta sai kuma baya gare ta sai jihar Zamfara sai jihar Yobe sai kuma aka zo bayan waɗannan sai jihar Rivers haka ma an kaje ga satan jama'a dan kudin fansa ita jihar Borno take gaba baya ga ita sai jihar Kaduna sai kuma jihar Zamfara waɗanda suke biye da su so a takaice dai muna kira ga gwamnatin arewa da shugabanni wanda suke arewa ya kamata mu farga daga wannan yanayi wanda muke ciki a zo a samu haɗin kai yadda za a yi tuma wannan matsalar abu ne mai tayar da hankali a ce a ƙasa ana samun irin waɗannan matsalolin sannan ya zan kashi 90 kusan yanki guda ne abin ya shafa.
To shin ko ta yaya za ka kalli irin kamulli da 'yan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wurin tunkarar kalubalen tsaron da kuma abin da ya kamata ya yi domin yiwa tufkar hanci?
Wato Malam Hassan dangane da kamun ludayin gwamnati yanzu dai akalla ta samu kusan wata 5 na dindindin wanda za a ce tana shugabancin ƙasa wanda kuma a cikin watannin nan guda 5 babu an samu mutum kusan 2,700 wanda suka rasu a karkashinta gaskiya ya kamata ta farga ta tabbatar da cewa alƙawarin da ta yi ma ƙasa na cewa za ta kare 'yan ƙasa rayukansu da dukiyarsu to ta dauki matakai tabbatar da wannan ba shakka bayan da ta shigo mun ga ƙarin to hare-hare wayanda hadde bangaren tsaro suke kaima wayannan yan bindiga to amma kullun abin da muke fadi shi irin wayannan hare-haren kai suna da muhimmanci amma ba za su iya magance matsalar tsaron ba kamata yi gwamnati ta fito da tsari wanda misali abin da Bature yake cewa framework na wanda zai bibi bangarorin nan guda 6 wanda ke cikin ƙasa tunda kowane bangare daga cikin guda 6 din nan akwai matsalar nasu daban wanda kuma ya kamata a fuskance shi da dabara a yi nazari a fitar da tsari wato framework ko a kowane yanki wanda zai baima gwamnonin da suke wannan yankin dama don su haɗa kai da ita gwamnatin tarayya a yi kokari a magance matsalar to abu na farko kenan fitar da framework na tsari wanda zai wanda kuma har yanzu gwamnatin ga wanda take kan mulki bata hitar ba amma da magani abin da waccan gwamnatin take yi shine wannan gwamnatin take kokari ne wato an ware kuɗi a karkashin shi wannan supplementary budget wanda aka gabatar an ware matsaro a cikin supplementary budget din ba bangaren da ya samu kudade da kuma bangaren tsaro to abinda muke gudu kara koma gidan jiya kashe kudin nan ba zuwa samu cimma nasara ba kuma in aka bi yadda ake tafiya haka abin zai faru kamar yadda na ambata a baya wayannan guda 6 mutum 6 wayanda suke da haƙƙi akan hada kan bangarorin nan guda 28 ko 9 wayanda suke cikin shi wannan harka na tsaro a ƙasa kamata ya su amma ƙarin hadin kai tsakanin su tabbatar da cewa sun shigo da jihohi a cikin tahiyar don a samu a magance matsalar abu na biyu shine na uku kai shine magance matsalar tattalin arziki wanda ke addabar ƙasa da tattalin arziki na da nasaba sosai da ko ingancin tsaro ko rashin ingancin sa dalilan da suke sa wayansu su shiga matsalar tsaron kuma yana tahiyar da shi yadda suke fuskantar kawunan su ne na wato dangane da tattalin arziki da sauransu to a karkashin wannan ya kamata gwamnati ta fito da matakai na rage tsadar rayuwa da ake ciki da yadda kamfanuka da suke tarihewa ana sa jama'a cikin rashin aikin yi da sauransu wannan zai taimaka abu na hudu shine daukan matakai na hana wa'annan kungiyoyi wa'anda suke daukan makamai kuma suke kusan iko da wurare a cikin kasa to ya kamata gwamnati ta dauki matakai na hana su damar da suke da shi na walwala har yanzu bamu ga wani mataki ba da wannan sabuwar gwamnati ta dauka wanda zamu ce a kai tsaye ya hana wa'annan dan bindigan damar walwala da suke da shi har yanzu suna da damar samun makamai da suke samu da suna da damar daukar tafin mayakai suna da damar samun kudaden gudanar da ayyukan su to ya kamata gwamnati ta dauki matakai na hana wa'annan ababen da na ambata abu na karshe shine irin bayanai da ita kanta gwamnati take fitarwa don ya taimaka mata yadda irin hadin kan da take samu daga wurin yan kasa wannan kuma yana nasaba ne da irin yadda take gudanar da ayyukan ta idan yan kasa sun fahimci cewa saboda su ake yi kuma ana hidimar da jawabai ana samun hadin kan su to za ka ga irin bayanai da nasiri wanda gwamnati take samu wata abin da muke cewa intelligence zai inganta kuma za ta iya amfani da shi wurin tabbatar da cewa tsare-tsare take fitowa da su tsare-tsare ne wanda jama'a suke tattare da ita kuma zai taimaka mata sosai wurin magance matsalar
Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant, dake Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Mai sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma bakon namu Dr. Kabiru Adamu na kamfanin Beacon Consultant. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dangari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azaka na radio Niya FM binnin Kwani jamhuriyar Nijar zalleka da ku garin Shetau dake cikin karamar hukumar mulkin Basaga a cikin gundu marfin nan kwandi inda muka sadu da limamin garin na Shetau wanda ya bamu tarihin garin na Shetau amma ya soma ta gabatar da kai ne
ni sunana Abdullahi Sule na san da Shetau da asusi an kata su
asusi wani waje
asusi da ada take cikin jihar Tawa take sanan sanadiyar taso su rumzawa na garin saboda su a sai misa shi ga asbinawa basu biya da basu biya da tijinin masu hankali suka ce to mutanen ga ƴan da ta su kashe ba aka da ya albi na san ka to amsa kuɗi sai ka tashi hankali fa ta faɗa shi faɗa shi da san ka ce to haka na aka taso da asoji an ka taho ba aje ko ina ba sai tubut nan tubu an ka shekara nan
tubut ta wani waje
ne ita ko sai nan kauyen Tawa take da an ka taso da can sai batodi ta nan kusan yamma ga zurari riko ilil ummani ta da batodi da an ka taso ba aje ko ina ba sai nan ga zurawa nan da yamma ga zurawa nan mutane sun ka aje da an ka aje nan sai hakimin gazura ce ta shiga cikin takarda ta yi su ga sai a su ba su shiga cikin takarda ta yi sai dai ai musu hakimi da ba takarda ta san sama ta haraji su dan talakawa hakimin gazura su ga sai dai a ba su nasu hakimi yace shi ko bai riga to sun ka aje gari ne sai su ga cikin takarda ta yi daga sannan na su ko hoshi su ga ta su ko nan ga dan nan shi hakimin gazura sai ya aika kwanni an ka hawo doki su ka yi an ka zo an ka iske oban sarki Maliki ga sai mai ga wasu maza can zarummai da suke tarasu a Najeriya shi ko ya turo dogarai ne sai an ka tare su nan ku han gida an ka da za ku rubuce da Najeriya da su taya sannan shi ko su tsaya sarki sai a bari a tare ku da an ka tare su so hakan nan so haya ta waye sarki ya aiko wani shi ko dogari da shi ya sai a hada musu gobe a gamu shi ya hito da kwanni su ko su tare garin ga an ga da su can tsakkowa tun an wuce kitabkin didi wacin tarkin didi tarkin bayi akwai tsamiya nan na so ga mu sannan sarki ya ce masa to yanzu raban ni inda tun bakin garin Masar ta rigama da ku da hannun karkarar garin ku ta amma tun da kun rigama da ku da nan to yanzu da nan aka kama ya ce da nan ya ce awo sai ce shin to nan bai ishe ku ba ya ce to wanda ya ishe ku ya ce to shin to da nan in kuka ɗauki hannun ku da nan har tsakkowar bajiji na ba ku izini ku ta ku kama noma can shi shi an masarin su aka ce sai tau
to ta kai alin sali shekaru na
shekaru 220 domin
hakimi nawa an
kamar yanzu ga ana da shekara 133 tasuwa ta koyan gida 133 eh tasuwa da tawanta Orija to hakimai wanda a tushe lokacin nan takarda aka ba suwa dangana shi dangana da ya aje sai an ka ba tajelani an ka ba ta takarda daga tarkon gari daga jelani shikenan sai takarda ta koma ga mai gamo kaje da uku kenan ko daga mai gamo sai Abdu uban Malam Umaru daga Abdu sai Malam Umaru daga Malam Umaru sai Alhaji Kalli sai Ahmad daga Ahmad sai Alhaji Kalli shi ko Alhaji Kalli da an ka amshe mai sarauta sai ta koma ga Malam Umaru Malam Umaru ya shekara 27 da rikon sarauta Allah ya amshe shi butu mai gari Garba Umar dana ya kama shina da shekara 40 ba dai da rikon gari shi ko yaro yanzu dane Muhammad Sani shi da shekara 13 da wata 2 cikin halin da ake zon ga dare kwasar ta gare shi to mun nan tashi haka duka ne ai mana maganin shi na tsaro dangantaka da tsaro kanin mu da dai wadannan ta'adda su muke so Allah ya kama mana gwamnati ta kama mana na biyu muna bukata hanya ga ta mota da gaba gadi ta yoshi to na uku da an ga samu makwabtan mu wuta na mu ma a samu ita shi muka bukata da fatan zama lahiya
duk ko ina aka kai aka je duk ne ga za a samu wajen
kenan muka ce ma dutsen nan shi ta ita da an ka samu tarihi wanda muke da shi mai gari marigayi Malam Garba ya tara mu talakawa ne yace mu yi kokari don Allah da annabi kishi zo ci mu makanin mu hanya ta mota da tsakar gari muka dauko addu'a tsusa dutsen ga muka dauko halallan da tsukanin mu ana taya da makada da latijin ne da samari maja karhi ana daukar dutse shi mai gari shi ga abinci gida nai duk taron gari sai an sa koshi sauran mutane wanda adadin hannu da shuni suna siyo abinci ga su ana kai gidan mai gari an kara aiki sai mai gari sai jama'a ga kowa ta yata ku tsaya ai kowa ta abinci sai kowa ta abinci ya koshi kaga kenan wannan ita ma kokari na wanda mai gari na mai wanda wanga kenan da biyu lokacin nan ba mu da makarantar lakwal nan kusa kusan ga ba mu masallacin jama'a mai gari dan manga uban mai gari Umar Garba mai gari Sani shi dan mana masallacin jama'a ba mu kuma a masallata babu shiga zura babu shi jema babu shi ambuta babu shi fari mai gari dan mangai bada wannan masallaci mun ga sabo da kawai yangan aka sako a sallar jumaa kaje bi kenan na uku makarantar lakwal an tsere magarin mu da makarantar lakwal tan harko mai gari dan mangai kishin zuci mun zo ba zaga ura amsa ta maka mu na magari ya ambuta girma amma saboda mai garin ambuta ya lakwal sai yayi faransa da shi da sojoji sai an kamar sa ta mutaka da kasa aka aje an ka dauko ta karata ambuta sai an kare ba su zaben su sannan mu ku aka kire mutanen shetan kaje da mu mun samu mun ji harshen turanci da tun farko ba a wannan abu amma da musan turanci ba sai wanga shi mai gida an buɗe alhaji Nuhu shine jan faransi sai ya soje faransi sai an kame ta takarda ta shetan kasa sai aka dauko ta takarda an buta sai an kare ba an buta duka sannan an ga ba mu turanci shi mai gari dan manga da shekilar tijina wanda a dake shi zuci an kwanguda mana sake yi kwanni yanzu yin sarki mariga sarki alhaji Hassan yace ina son a ba mu makarantar lakwal annan ga tai an ka ce to bari mu ha kwana uku a shawara aha kwana uku an ga zo dogari ana ce shi dan gulwal shi ya taho nan garin ga fada mai gari shi to mai gari ba ni goro an ba ku izini a makarantar lakwal sannan mu an kwana uku aka turo mutane sai a tai a gwar inda za a yi sannan mai gari wuce gaba an ko shi nan gaba an kai a zama makarantar lakwal kaga kenan shi wannan shi tono mana wanga masallaci zuwa ya tono mana makarantar lakwal shi zamanin mai gari garba
game da wannan matsalar ta hutar lantarki da matsalar makiyaya wanda mutanen garin Shetau ke fama da ita mun tuntubi magajin garin Bazaga domin jin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen garin Shetau wannan matsalar
dangane da wannan matsala shi wannan sanin kowa na cewa kunun din Bazaga baki tsaye tana fama da irin wannan matsaloli na tsakanin manoma da makiyaya saboda yan shekarun baya akwai tarihi mara dadi abubuwa sun ka taba faruwa kanin manoma da makiyaya to Allah ya yi iko ne ya sare yan shekarun nan dai dangane da matakan da aka duka Allah ya kawo sauƙin abin ko da yaushe tsakanin manoman da makiyayan ana nan ana gargadi ana waye mu kowa kai saboda shi kiyayi shi tsaye matsayin shi kowa darajar ta sana daya wani sai a zamana lafiya
so mu samu fahimta kenan
insha Allah an so mu samu fahimta to sai dai abinda ba a rasa ba ka san wani bangare na musayin abinda muka gano shine wani bangare yahi wani fahimta da abin da ake nufi don kare su manoma a koda yaushe dai su gari na suke kuma karshen ta ma har da su dai makiyayan na amma dai inda ta wajen manoma na to da dadewa akai ba samu wani abu ba to makiyayan su ne wani lokaci saboda zama daji saboda zama tare da dabbobi hankalin nasu sai dai sanu dai ya kawo abin da kan su ne a dubban matsalar
bangare da sun ne sun koka dangance da matsalar rashin wuta kamar yadda sauran makwabtan suka so mu samu wuta suna sana roƙon neman ganin cewa suna sun samu wuta na tarki
lalle haka nan suna da gaskiya saboda yanzu wutar lantarki bukata ce ta rayuwa wadda take in sun samu na ana son a same ta to lalle na wannan waje ma muna nan muna bakin namu kokari saboda akwai masu hannu da shuni wanda sun ka nuna cewa kamar garuruwa waɗanda nisan su bai kai kilo biyar ba da hanyar da wuta ta biyu ana ya ai dosiya ai musu branchement to bisa ga wannan insha Allah mun sa garin Shetau da sauran garuruwa da zama yan garuruwa na duka muna nan muna fama ganin cewa a ja musu wuta a kai musu insha Allah
masu sauraron mu anan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda Aliyu Musa Azaka na radio ne a FM binnin kwanni jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 bayan da haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri